أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Yawa musulmi tare da ku muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahallicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu ikon haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kikkiawar aqida wanda Allah subhanahu wataala ya zaban mu da fata mu samu kikkiawar fahimta na wannan addini nashi da samun damar ayyuka na kwarai dan mu samu dacewa da rabo mai kyau a wannan duniya din da kuma babban rabo aran lahira bi haqqi muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin yau musulmi kamar yadda muka sani muna cikin bahasin nan wanda yake mun bayanin yaya ne ake samun ayyukan mutane suna rugujewa yaya kuma ake samun ayyukan mutane ana karkare su wanda mun yi ishara mai muhimmanci wanda muka ce babu ka'ida ta musamman wanda za a iya cewa wai gata ita Allah yake kallo wanda da mutum wannan ka'idar ya cika ta shikenan ayyukan shi za a karkare na banza a kawo ayyukan kwaye ko kuma idan mutum ya saba mata duk ayyukan shi za su ruguje shi yasa akwai ayyuka da dama wasu wanda suna sa ayyuka su ruguje akwai abubuwa da dama wanda suna sa zunubi a karkare shi a kawo na kwarai wanda sai mu koma mu alqur'ani cikin ayoyin da yazo da su daki-daki duk umarnin da yake kawowa kusan abinda ma yake kamata mutun ya kiyaye saba mu Allah komin karancin shi wannan shine babban mahita wanda za ta ba mu cin nasara ita ce mu kiyaye saba mu Allah mu zaki kallon girman shi mukalli rahamar shi mukalli baiwar shi da tausan shi gare mu yadda ya halice mu ba mu da mai baiwa mai kyauta kamar Allah subhanahu wataala amma shi ne zamu saka ma da sabo shi yasa aka ce ka daina kallon karancin sabo ka kalli wane ne zaka yi ma wannan sabon ka kalli wane ne zaka yi ma wannan sabon wannan shi ne zai saka ka ga cewa kenan bai cancanci a mishi irin wannan sabon ba ko da dan karami ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa afala akuna abdan shakuran duk imtihanat da imtihani da jarabawa da Allah ya tayi mishi kusan zaka samu babu bawa wanda Allah subhanahu wataala ya jarabce shi tun zuwan shi duniya bai tarra mahaifiyar shi ba sai mahaifiyar shi kawai sannan ita ma bayan dan lokaci ta zo tarar su dandanan ya shiga jarabawa iri-iri ƴaƴan shi maza duk su rasu ne kafin ma su zama wani abu su girma su zama wani abu ƴaƴan shi matan ma suka shiga imtihani ku duba sayyida zahara to gashi nan dai zaka samu cewa amma duk da haka nan manzon Allah bai hana shi tashin dare ba ya bauta ma Allah har yana kuka yana cewa shin bai kamata in zama ni bawa mai godiya ba saboda ni'imomin da yake ganin Allah subhanahu wataala ya mishi ba su da iyaka suna da yawa haka nan duk bawa na Allah ni'imomin da Allah ya maka daukakar da Allah ya baka sun yawa akan wai kai abin da kake tunani Allah bai kyautata maka ba bai baka abin da kake so ba kenan dole ka kasance kai mai godiya ne gare shi wannan ma shi kuma zai sa Allah ya ƙara maka a takaice mu kiyaye kallon karancin sabo wannan shine zai ba mu tsira ashe sai mu samu babban ma'auni wanda za mu gane wa ran lahira muna da ladan nan tana nan ko kuma ta zube ta karkare ko kuma ta ruguje ba mu da tsoro kan wannan ba mu da fargaba kan wannan amma duk lokacin da za mu raina sabo ba mu maida shi bakin komai ba to lalle muna iya hadawa cikin abin da muke jin tsoro shi yasa Allah subhanahu wataala kenan yanzu zamu kawo misalan inda Allah subhanahu wataala ya kawo misalin habt da takfir kenan ma'ana rugujewa na ayyuka da kuma karkarewa na ayyuka a cikin alqur'ani misalin karkarewa ga mu'minai kenan in ka duba cikin suratul taghabun yawma yajma'ukum liyawmil jam'a dhalika yawmut taghabun wa man yu'min billahi ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله كتوى أرنا تشنك إياما إذن أكهلو يكتوى ودي إيماني دا الله سبحانه وتعالى كما يأيكتا كدوبك أبو بيني سنة رجونا باسر أبوه kuma ya aikata ba kawai imani ba ka aikata ayyuka na kwarai Allah subhanahu wataala yace yukaffir anhu sayyiati duk ayyukan da ya aikata za a karkare mai ayyukan nan na kwarai kenan suna taimakawa cikin karkare zunubai da mummuna ayyuka kuma a sanya mutane cikin aljanna zai dawo mu kuma cikin aljanna khalidin fiha abada ba zance a hiddo shi wannan shine babban rabo inji Allah sannan a wani wuri suke bada misalin rugujewa na ayyuka yake cewa a cikin suratul nisa wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kuji Allah me yake cewa a cikin wannan aye yake cewa wanda duk suka karkace suka hita daga addinin su wandacin sun shigo sun yi imani da Allah suna aikata aiki amma sai suka juye kuma suka mutu cikin wannan halin fa ya mutu huwa kafirun wanda dai haka ne ya mutu yana kafiri Allah ya ce to fa ulaika sune wa'anda habitat a'maluhum ayyukan tun nan duniya fi dunya wal akhirah tun nan duniya da lahira ayyukan sun ruguje kenan babu zancen ayyuka na lada komai ya lalace ya tawurtse wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wannan sune mutanen wuta wanda kake ji ana magana kansu tun nan duniya ga alamomin sun ga sun kana gani a cikin ta za su dawama kun gane kenan mun gane ainihin maganganun da muke gani muke gayi game da cewa akwai rugujewa akwai kuma karkarewa na ayyuka a cikin alqur'ani ayoyi suna nan da dama mutum yana iya komawa zai ga haka a yanzu muna san basan cewa alamomin aiki na kwarai da na banza ma a wannan duniya da me alamomin su tun nan duniya muna ganin alamomi ko babu sai mu ce wannan abu ne wanda bai boye ma kowa Allah subhanahu wataala tun a wannan duniya din yana fara gwada mu mutane wanda suka yi ayyuka na kwarai su fara ganin sakamako na kwarai wanda suka yi ayyuka na banza muna gani tun wannan duniya din Allah subhanahu wataala yana gwada mutane sakamakon aikin su na banza muna gani ga sanin bai kai sai mun kawo misalai kowa ya sani mutane suna gani a cikin ungoyoyin su a cikin garuruwan su kai wani ma a cikin gidan su irin haka ne ya faru wanda cewa shi da kanshi mutanen da muke bada misali kanshi ko shi ya taba gani ya aikata wani aiki na alkhairi ya ga sakamako dan ba yau mutun yace yana ta ayyuka ta ayyuka na alkhairi a wannan duniya din bai ga sakamako ba bai ga alamomi ba din ainihin sakamako yana a ina yana ran lahira wannan Allah subhanahu wataala yana gwadin haka ne ga masu ayyuka na banza dan su wa'azdu dan wasu wanda suke gani su wa'azdu yanzu me yasa Allah ya kawo Fir'aun duk ayyukan da ya tayi na sabo Allah ya kashe shi litakuna liman khalfaka aya dan ya zama aya ya zama darasi mutane su gane cewa wanda duk yake aiki irin na Fir'aun to lalle ya sani ga irin sakamakon shi Allah subhanahu wataala ba ruwan shi da duk wanda ya saba mishi shi sa bai rike da ba balan tana yace ai ni dan Allah ne subhanahu wataala bari in aikata abin da gadama kun ba bai mun komi a'a tun wannan duniya din yana gwada mu magani basan cewa Allah wa ba abin wasa bane. Wannan kenan dangane da abin da ya shahi alamomi wanda Allah subhanahu wataala ke gwada mu a wannan duniya din. Kowane daga cikin irin wannan darasa yana son manya-manyan lokaci wanda wannan darasi din bai badawa. Amma kyakkyawan mai salsalai mutane ma sun yi musanin su. Yanzu sai matsayin mutum muna son mu san matsayi na masu imani, matsayin mutum mai imani. Shin akwai wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wataala yayi masa tanadi na kyaututtuka a nan duniya da lahira? Wannan shi ma wani abu ne wanda dukan ku kowa ya sani, kun shajin cewa akwai kyaututtuka wanda Allah subhanahu wataala yayi ma tanadin kuma duk masu imani. Wanda na ɗaya daga cikin abubuwan da za mu fara magana kansu shi ne ƙarawa na lada. Allah subhanahu wataala ya yi tanadin lada ta musamman wanda duk lokacin da mutum ya aikata ayyuka na ƙwarai sai Allah ya biyo shi da ƙari. Ba kawai zai bar wannan ayyukan da ka aikata kawai shikenan, a'a, sai Allah subhanahu wataala ya ƙara daɗa maka sakamakon ayyuka na zunubi. Wanda a nan wurin kenan duk abubuwan da za mu kawo, hatta wannan maganar da muka kawo zancen ƙari na lada, za mu zo da bayani ne kan abin da ya zo cikin Alƙur'ani mai tsarki. Kenan Allah ne subhanahu wataala ya yi tanadi kuma mai girma ga duk masu ayyuka na lada. Saboda shi daman Allah subhanahu wataala da ya halarci mutane tun asali ya halarci su ne don alkhairi. Kai da can ya halarce su ma ne don ya sa su gaba ɗaya cikin aljanna. Babu wanda Allah subhanahu wataala ya yi don ya azabtar da shi. Amma sakamakon jarabawa da ya zama dole Allah subhanahu wataala ya yi, wanda wannan bahasin shi kankan shi wani bahasi ne mai faɗin gaske wanda ba na wasa ba. Don saboda mu san menene asalin abin da Allah subhanahu wataala ke son ya bambance tsakanin ƴan wata da an aljanna. Yana iya dukkan mai kwashe mai samu cikin aljanna, me yasa sai ne kawo jarabawa? Me yasa asalin annabi Adam da aka halitta cikin aljanna aka hito da shi daga cikin aljanna? Me yasa? Menene hikimar hido shi daga aljanna? Allah yana iya bari mutum, yana tambaya da yawa, wasu suna tambaya Allah yana iya barin annabi Adam amma haka nan bata faru ba, sai ya ba da dama shaidan ya ruda shi har ya kai ya sashi ya ci itaciya wadda Allah subhanahu wataala ya hana. Me yasa haka ta faru? Ko me yasa ma Allah tun farko ya halicci itaciyar da yasa dalilin ta ne annabi Adam aka hido shi daga aljanna? Wanda yana iya in babu wannan itaciyar ko kun babu wannan hanin na karkace wannan itaciyar ya kai Adam, duk wannan ba ta faruwa da ni canza a halittar mu. Shikenan kaga babu wata matsala. Tunda dai Allah adali ne, mai hikima ne, mai tausayi ne, gashi nan da sauransu Allah yana iya haka. To mu sani amsoshi suna da dama cikin irin wannan babin. Tambayoyin kamar da ku sani ba tambaya ɗaya ba ce, amma mu sani Allah subhanahu wataala halitta da ya yi ta mutane, tunda ana nuna daman Allah subhanahu wataala ya yi mutane ba wai mu kawai ba, kafin ma zuwan annabi Adam, wanda wannan ya jawo cewa suna zidda jini da sauransu, yasfikuna dima. Allah subhanahu wataala da ƙarshe me yayi? Sai ya shahe su, sai ya wata sabuwar halitta. An ce ya yi ta halitta ta daban-daban. wanda duka wannan asali ba wai shine asalin bahasinmu ba, amma muna so mu bada amsa dangane da irin wannan shubuhohi din, ko da a takaice ne mu sani cewa Allah subhanahu wataala ya halicci mutum ne daman da hikimar shi ya halicce shi, kuma yana son ya gwadi mulkin shi da ikon shi. Idan ya halicci kawai mutane yasa su cikin aljanna, babu abin da zai faru, haka ne. Amma ina hikima ta Allah, ina kudura ta Allah? Amsa za mu ƙara zuwa da bayani nan cikin darasi na gaba, idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko. Sai ku biyo mu bi'iznihi ta'ala, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin.